بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافرنا الصبر 20 غوتن سفر shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 10 insha Allah cikin jerengen darussa daga littafin Qa'idatun fil Mahabba walafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Sheikhul Islam ibn Taymiyyah a wannan littafin yana yi mana bayani ne game da wata ka'ida ta dabi'a halittar dan adam shine cewa dan adam baya fasa kauna da kuma kiyayyar wasu abubuwa da yake ki Allah madaukin sarki ya kimsawa dan adam wannan dabi'a kuma ya sanya cewa mu'minai suna kaunar Allah fiye da komai walladina amanu ashaddu hubban lillah saboda haka ma suke dagewa wajen bautar Allah ubangiji madaukin sarki yayin da su kuma kafirai Allah yayi nesa da su Allah ya ainihin wato wato kadarta musu mummunan zuciya wata ke kin Allah take kin addinin Allah Allah ka tsare mu daga wannan mummunan zuciya sauraka ne suke kin bautawa Allah mai jiwa bakin sarki to karkashin haka ne yake kawo mana ka'idoji mabambanta da kuma masail waɗanda suke resantuwa daga wannan ka'ida zamu tashi a inda mallam yake cewa lamu dan kuma baya kadan da yace wa hadhihi al-usul al-thalatha wa hadhihi al-usul al-thalathatu wa hiya al-iman billah wa bil yawm al-akhir wal amal as-salih hiya al-mujibatu lis-sa'adati fi kulli millatin yace wadannan abubuwan guda uku da aka ambata wanda mun yi dandana akan su a darasin da ya gabata cewa akwai wasu asallai akwai wasu turaka guda uku sune imani da Allah ubangiji madaukakin sarki da kuma imani da cewa akwai tashin alkiyama da hisabi bayan mutuwa da kuma a wannan rayuwa aikata aiki nagari wanda shine zai ba mutun damar ya tsira a wannan rana ta lahira yace wadannan abubuwan guda uku hiyal mujibatu lis-sa'adati fi kulli millah sune asalin abubuwan da ke kawo wanzajjan jin dadi a kowane addini kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yace innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila salihan Allah yace falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun cikin suratul baqara Allah yace lallai wadanda suka yi imani da wadanda suka kasance ma yahudawa da kristoci da sabi'awa masu bautar mala'iku ko akan wani tafarki kake abinda ake nema gare ka shine na farko imani da Allah idan abinda kake akai ya dace da tafarkin imani da Allah shikenan idan bai dace ba kayi watsi da shi kai imani da Allah shine turke na farko kenan wa amila sal amalan salihan sannan kuma man amana bil yawmil akhiri wa tunabiyu imani da ran lahira wa amila salihan na uku aiki nagari sai Allah yace falahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da ladansu a gun ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma babu tsoro a gare su a nan duniya ranar alkiyama kuma ba sa shiga cikin bakin ciki mallam yace wa shar'u ma ja'at bihi ar-rusul sai kuma abu na hudu shine shari'a wadda a bisa haskenta ne za a yi aiki nagarin aiki nagarin ba zai cancanci a kira shi nagari ba sai ya dace da abin da shari'a ta zo da shi yace wa huwa al-aslur rabi' shine turke na hudu waɗannan turaku guda hudu su suka kafa rumfar da za ta samu da mutum lafiyayyen rayuwa a nan duniya da kuma tsira da jin dadi madawwami a ranar alkiyama imani da Allah imani da cewa akwai tashin alkiyama aikata aiki nagari a bisa hasken wahayi mallam yace fa inna hadhihi al-usul al-arba'ati waɗannan hadhihi al-usul al-arba'ata mutalazima waɗannan turaku guda hudu suna shiga jikin junansu kowanne yana manne da juna wattafarruqu fi zalika bil amri fi ba'dihi wan nahyi an ba'din huwa من التفرق والاختلاف الذي ذمه الكتاب والسنة من المختلفين yace kokarin rarraba tsakankan wannan tarakun guda hudu ta hanyar umarni da wani sashi da hani da wani sashi suna hada da junan su baka iya rarrabe su to mutun ya kokarin sai ya rarrabe su yace ayi wani a bar wani ko ya goyi bayan wani ya ki goyen bayan wani ya imani da Allah amma bai yarda da lahira ba ko kuma ya imani da Allah da lahira amma bai aiki na gari ko kuma ya imani da Allah da ranar lahira yana aiki na gari amma ba a hasken annabta ba da wani tsari nashi na daban wanda shi ya lissafa cewa na gari ne kamar yadda yan bid'a suke yi yace to duk wanda ya haka shine abin da ake nufi da rarraba addini irin rarraba wannan da Qur'ani da Sunna suka zargi masu yin sa a ina kamar fadin Allah wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id lalle waɗanda suka sassaba game da al'amarin alqur'ani suna cikin shiqaq suna cikin wato matsatsi suna cikin damuwa suna cikin rabuwar kai ba'id wanda yayi nisa daga tafarki na gaskiya wa qala ta'ala kuma Allah yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in wanda suka rarraba addinin su suka zama kungiyoyi mabambanta Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka da alaka da su kai addininka ba na rarrabawa bane wa qala ta'ala kuma Allah yace wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu kar ku zama kaman wadanda suka yi rarrabu kuma suka yi sabani bayan shari'a ta zo musu cikin Ali Imran kenan kaga wadannan ayoyi suna hani zuwa ga sabani da rarrabuwa da raba kan addinin Allah to barin daya daga cikin wadancan abubuwan ko tauye shi ko canza mai salo wadancan tuwasan guda hudu shike kawo rarrabuwa da raban da rabuwar kai da lalata addini wali hadha gadiban nabi sallallahu alaihi wasallama lam ikhtalafu fil qira'ati wa qala kilahuma muhsinun saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fushi lokacin da ya samu sahabbai suna sabani game da wato nau'in wata qira'a kamar da ibn mas'ud ya ruwaito a cikin hadisin dake cikin bukhari da muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa wani mutum wani karatu ya karanta ma wani mutum wani karatu sai Abu Musa ne kisa sai na ji karatin ya saba da yadda ni na sani menene ma samitu rajulan qara'a wa samitu nabi sallallahu alaihi wasallama ya qara'u khilafaha na ji wani mutum yana karanta wani karatu ni kuma abin da na ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin nashi ne sai na tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na bashi labari na ce ga fa wani yana karanta wannan aya cikin alqur'ani sabanin yadda kai ka karanta yace ina fada haka fa araftu fi wajihil karahiya sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci wannan zancan sai yace da ni kilahuma muhsinun dukka kowanne mai kyau ne a ciki yace sai kuma yace la takhtalifu kar ku dinga sabani kama khalafa alladhina min qablikum kamar yadda na gaban ku suka yi sabani saboda ka duk abin da yake akwai fadi wajen ikhtilafu tanawwu ko to zaman lafiyar musulmi shine ka su dauke shi a matsayin abin sabani duk abin da ka san cewa in wani yayi daidai ne wani ma zai iya yin irin nashi kuma daidai ne shari'a ta ba da damar ayi haka to ba daidai bane kamar da shi babin sabani da zai rikita al'umma domin kawo fitina ce wannan a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu وقال كما النبي صلى الله عليه وسلم ان القران نزل على سبعه احرف فقرؤوا منه ما تيسر a cikin shi ma hadisin dake cikin bukhari da muslim dogon hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle alqurani ya sauka ne akan harfa guda hudu guda bakwai shi ma hadisin abdullahi dan hadisin umar dan khattab wanda shi ma yaji wani sahabi mai suna hisham ibn hakim yana karanta wata aya cikin suratul furqan Umar yace sai naji ba yadda na santa ba to shi Umar sai da ma ya cakume shi tafi da shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wannan yana karanta Qur'ani ba yadda ka karanta mana ba nabi yace mun wannan sahabi karanta miji Umar kai ma karanta miji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai duka daidai ne an saukar da alqur'ani akan nau'in wato lahajar larabawa guda bakwai wannan hadisi yana da fasarori da dama da maganganun da malamai suka yi akan menene ma'anan sab'atu ahruf magana dai da ya kamata kowa ya sani shine ba qira'a bakwai ake nufi ba irin yadda awam suke fassara shi ba haka bane. Ana nufin lahajoji mabambanta na manyan kabilun Larabawa guda bakwai. To kuma wanda ya wanzu wanda ake amfani da shi inda lahaja ɗaya ce shine lahajar Quraishu da Sayyidina Uthman yasa akai editing dinsa aka gyara shi. Yanzu lahaja guda ɗaya ce ake da ita. Shine wannan da muke da shi Musaful Uthmani. Sauran kuma suna cikin littafai da cikin mutawalat da sauransu. Wanda yake ba mutum halaccin ya karanta yadda yake a lahajarsu. Inda da akwai Larabawa masu irin lahajar kenan misali yanzu ko sai Sayyidina Uthman da yasa aka wuta Qur'anin bai sa an mai dige-dige ba dan a ba kowa damar ya karanta inda wani ke sa ya'un wani ya sa ta'un. Yasla wani kuma ya karanta tusla ire-iren waɗannan. To shi ne ma'anan bambancin. Dan wannan yana cikin mafhumin walaqad yassarna alqur'ana lidh-dhikr. Idan aka ce kowa sai ya karanta shi da lahajar da ba tashi ba to babu wannan taysir din. Babu taysir kamar yanzu kai kana bazazzagi a ce dole sai ka zo ka karanta labaran duniya a gidan radio da Hausar Sokoto misali. Ko ba Sokoto a tirsasa mai a ce sai yayi kananci kaga babu taysir. To saboda haka sai Sayyidina Uthman ya bar shi babu dige-dige dan a bada wannan taysirin. To Allah kuma cikin saukakawarsa sai zama a ƙarshe kowane mai katan alqur'ani yana iya bin lahajar da take wanzajjiya din ta yanzu. Malam ya sake cewa walidhalika gadiba lamma tanaza'u fil qadri. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi lokacin da sahabbai suka yi jayayya akan kaddara. Wa akhadhu yu'ariduna bainal ayati mu'aradatan tufdi ila al-iman bi ba'din duna ba'din. Suka fara gwara ayoyi wanda haka zai iya sa mutum ya yi imani da wani sashi ya kafirce wani sashi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ga sahabbai suna wannan jayayya ya dinga bin su yana cewa ku bari ku bari ku bari ya hana yace kar a sake yin jayayya akan kaddara. To kaga wannan yana nuna mana tafarkin da musulunci ya gudana akai shine jama'a ba tafarkin jayayya bane. Tafarkin sallamawa na so shine tafarkin amincewa da wahayi da Allah yayi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kuma fassarar magabata. Amma ka duba ka ga yadda shedan ya riya wa mutane cewa jayayya ita ce hanyar nuna ilimi, hanyar gane gaskiya, hanyar nuna cewa an iya kuma an koya. Kuma ba hanya ce mai kyau ba. Kullum malamai suna wannan tsoratawar cewa mutane musulmi da dalibai da sauran kowa da ke harkar karatu, sawan kai ga magarin musulmi ne ko dalibin ilimi ne kai, to ka guje ma tafarkin jayayya. Saboda mafi yawanta ba dan neman gaskiya ake ba, ana yi ne kowa na yi ne dan ya kare mabda'insa da tunaninsa, dan ya rusa abokin hamayyarsa da yana cewa shi ya fi ɗayan iya wato gwalangwaso ya fi ɗayan iya lirabi. Shi yasa sakamakon da ake fitarwa a bayan jayayya ba dole ya zama shi ne dace da gaskiya ba. Kamar da Annabi yake cewa za ku zo ku jayayya a gabana, fala'alla ahadakum yakunu alhana min akhihi. Hala ɗayanku ya fi iya zuba zance fiye da abokin hamayyarsa. Wato ba shi ke da gaskiya ba, amma zai bayyana ga mutane kamar shi ke da gaskiya. Nabi ce na ba shi haƙƙin da ba na shi ba za a sake a lahira. Saboda haka dan mutum ya ci shari'a ko ya ci jayayya ko ya ci musu bai nuna da gaske ne zancen shi ya dace da gaskiya alama fi haqiqatul amri sai in ya dace din. Malam ya sake cewa wa hadha tafarruq wal ikhtilafu yujibu shirka. Wannan irin rarrabuwa da sabani shi ke haifar da yin shirka wa Allah. Wa yunafi haqiqatat tauhid alladhi huwa ikhlasud din kullihi lillahi. Kuma yana cin karo da haqiqanin tauhidi wanda shine tsantsanta addini gabaki ɗayansa ga Allah Ubangiji. Kama qala ta'ala, kamar da Allah yake cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ka tsaida fuskarka ga addini wanda yake mai kakke. Wala wa qala kuma Allah yake a wani je ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كركو zama irin mushrikai wadanda iri ne su. Allah yace wadanda suka rarraba addinin su suka zama kungiya kungiya, kowace kungiya tana farin ciki tana alfahari da abin da ke tare da ita. Kaga kenan rarraba addini a tafarki ne na mushrikai. Da haka in musulmai suka kama wannan hanya za su iya aukawa zuwa ga shirka. Fa iqamatu wajhati din hanifan wa ibadatullahi wa la sharika la. Yace kaga tsaye da addini fuska guda da bautawa Allah babu shirka, وذلك يجمع الإيمان بكل ما أمر الله به وأخبر به wannan shi yake hada imani da duk abin da Allah ya umarni dokokin Allah kenan wama akhbara bihi da abin da Allah ya bada labari na gaibu an yakuna dinu kulluhu lillah da haka ne addini yake zama na Allah wato kai imani da duk shari'ar da Allah ya ce a aikata haka nan kuma kai imani da dukkanin labaran da Allah ya bayar a cikin littafin da aka yi wahayi Qur'ani da sauransu summa qala ta'ala sannan kuma Allah ya ce wala takunu minal mushrikina kar ku saki ku zama daga cikin mushrikai minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a wadhalika annahu idza kana ad-dinu kulluhu lillahi hasala al-imanu wa ta'atu li kulli ma anzalahu wa arsala bihi rusulahu idan addinin ya zama an tsantsanta shi ga Allah to wannan shi zai haifar da imani gasgata Allah kuma haifar da da'a yin biyayya ga dokokin Allah li kulli ma anzalahu imani da da'a ga dukkan abinda Allah ya saukar wa arsala bihi rusulahu to kuma imani da da'a ga duk abinda Allah ya aiko manzanni dashi wa hadha kaga wannan yajma'u kullu haqqin shike tattar dukkanin gaskiya wa yajma'u alaihi kullu haqq kuma dukkanin gaskiya nan ne matattarata wa idza lam yakun kadhalika idan ba samu wannan tsantsanta imanin ba malam yace fala budda an yakuna li kulli qawlin likulli qaumin ne wannan kulli qaumin ma yata ma yazuna bihi zaka ga cewa to daga nan ne za a wayi gari ko wadannan mutane suna da wani abu dake bambance su da sauran shine tafarruqi din kenan mithlu mu'azzamin muta'in ku dinga ga wata kungiya suna da wani mutum da suke girmamawa da ake mai da'a wani shehi ko wani malami ko wani wali ko wani abin koyin su aw ma'budin ko kuma wani abin bauta ko ma bayan Allah lam ya'murillahu bi ibadatihi wa ta'atihi wanda Allah bai ci abota ta masa ba Allah bai ci masa da'a ba wa mithlu qawlin wa dinin ibtada'uhu ko kuma wani sabuwar wata sabuwar magana ko wani sabon addini da suka kirkiro lam ya'zinillahu bihi wanda Allah bai ci ayi ba ولم يشرعه الله بشرعته فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه سيك كوانه ta fuskar inda ya rabu da addini to kamar shirka yake shi ko dai shirka a cikin idan sun dauki wani ma'budi kaga shirka a cikin wato uluhiyya kenan idan suna da wani wanda suke wada'a ya zama shirka a cikin biyayya ne kun shirka da zasu biyayya da zasu tsantsanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna biyayya ga wani mutum kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya zama wani kirkiran addini sabo shirka a cikin da'a ko shirka a cikin shari'a kenan a cikin ayyukan su wadannan kuma su ne wato kaman ka ce wasu rariya wadanda dattin shirka da bala'in bid'a yake shiga cikin wato kungiyoyi masu danganta kansu ga addinin musulunci wasu suna da wani mutum da suke girmamawa da suke bin dokokinsa da shari'arsa su watsa da na Allah da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu na da wani abun bauta da suka yi riko da shi kuma bayan Allah wasu kuma suna da wasu bid'o'i da suka kirkiro a cikin addini ba sa shirka babu wani mutum na musamman da suke wada'a amma suna da wasu tsare-tsare a cikin addini da suka saba wa gaskiya wa aidan fa fi qulubi bani adama mahabbatun wa iradatun lima yata'allahunahu wa ya'budunahu kuma a dabi'ar dan adam a cikin zuciyarsa akwai wata kauna ta abin da yake bautata ma ta abin da yake wato risinawa gare shi yana da wata kauna ta musamman ga wannan abu wadhalika huwa qiwamu qulubihim wa salahu nufusihim wannan shine abin da yake rike zuciya kuma shine nagartar rayuwa kama anna fihim mahabbatun wa iradatun lima yat'amunahu wa yankihunahu kamar yadda a dabi'ar dan adam akwai wata kauna da nufatar abinda yake so na abinci da abinda yake so na aure dan adam yana da wannan dabi'ar wa bidzalika tasdu hayatu sai da wannan rayuwar shi take gyaruwa wa yadumu shamlo sai da wannan yake ci gaba da tabbata a rayuwa rayuwar shi ta lahira dole sai akwai kaunar ubangiji da bautata masa a zuciyarsa rayuwar shi ta duniya dole sai akwai wannan irada da kauna ta abinci da abin aure wannan shi ke tabbatar da rayuwa wajatuhum ila ta'alluhi a'azamu min hajatihim ila al-ghaba. To amma fa buƙatar dan adam zuwa ga Ubangiji wanda zai bauta tama, wanda zai kuma zuwa gare shi da addu'a da risnawa da tsoro da neman ceto da neman gafara, to wannan fa yafi muhimmanci, yafi tsananin girma fiye da buƙatar dan adam zuwa ga cimaka. Fa innal ghidha'a idza fuqida yafsudu al-jism. Dan shi abinci idan an rasa shi, to jiki ne yake sawarwarcewa. Wa bi faqdi ta'alluhi tafsudu an-nafs. Amma idan aka rasa dogaro ga Allah da bautawa Allah da ainihin ciratuwa zuwa ga Allah, to shi kanshi ran gaba ɗaya sai ya lalace. To rai kuma idan ya lalace an taɗi, shine waqad khaba man dassaha, kan aflaha man zakka waqad khaba man dassaha, walan yuslihuhum illa ta'alluhu Allah wa ibadatihi wahdahu la sharika la. Babu abin da zai raya zakata, ya raya ainihin ya gyara rayuwa sai yiwa Allah bauta shi kadai babu abokin tarayya. Wahiyal fitratu allati futiru alaiha, wannan bauta kuma ita ce asalin abin da Allah ya halitta dan adam alhalin dabi'ar sana shirye da karban wannan lafiyayyen hanyar. Kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi hadisil muttafaqi alaihi, kamar yadda annabi yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra fa allahu yahawidani aw yunassirani aw yumajjisani. A cikin hadisi ingantacce wanda sayyidina Abu Hurairah ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yake cewa wato kowane abin haihuwa ana haifarsa da lafiyayyar ɗabi'a ta karɓar gaskiya. Abinda ke karkatar da shi shine iyaye su canza mishi wannan ɗabi'a zuwa wani abu can daban, kamar Yahudanci ko Kiristanci ko Maguzanci. To wannan ita ce ɗabi'ar da yake ishara a nan. Wa fi sahih Muslim an Iyad ibn Himar an annabi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwi an rabbihi azza wa jalla annahu qala. A cikin hadisi wanda yake cikin sahih Muslim, wanda hadisi ne Qudsi daga sahabi Iyad ibn Himar, Allah ya kara masa yadda, yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana bada labari daga cikin abin da ya karbo daga Allah ubangijinsa, cewa ubangiji yana cewa innani khalaqtu ibadi hunafa. Allah yace lalle na halicci bayina akan tafarki miƙaƙƙe. Yace fajtalatuhum ash-shayatin, sai shaytanu suka zo sai suka zamar da bayina. Yace wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum, shaytanu suka zo suka halasta musu, suka haramta musu abinda na halasta musu. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana, shaytanu suka umurce su da su yi addinin da ni ban ce su yi ba. Lakinna akthara shirki fi bani adama bi ijadi ilahin ma Allah wadana bidhalika kathirun minhum fi anwa'in kathira. Mafi girman shirka, mafi yaduwar shirka a cikin nau'o'in zunubai da ake ce ma shirka, mafi yaduwa a cikin ɗan adam shine ruko da wani ubangiji a haɗa shi da Allah. Ana bautawa Allah kuma an haɗa da wani, innama na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa, wato sun yarda akwai Allah shine ubangiji mahalicci, amma kuma sun yi roƙo da wasu ababen halitta sun ce su ma suna taya Allah wannan aikin. Shine abinda mushrikan Makka suke yi, shine abinda ƙungiyoyin ɓata suke yi, roƙo da kabari, roƙo da wani shehi ko wani wali. An san akwai Allah, amma kuma ana kai buƙatun da ya kamata a kai wajen Allah wurinsa. Haka masu bautar kaburbura suke, haka masu biye ma wato surkullan shehunnai suke, haka masu aikin bokanci da aiki da aljanu da rafanai duk wannan suke. Sun yarda akwai Allah, kuma sun yarda shi ne mahalicci, amma kuma suna karawa da nasu ababen bautan koma bayan Allah. Shi to wannan nau'i na shirka ya fi kowane nau'i yaɗuwa, kuma shi ma yana da rassa iri daban-daban gwargwadon irin mutanen da ke shi. Fasara kullu ta'ifatin min bani adama la budda lahum min dinin li hadhain al-amrayn. Babu wasu mutane a cikin ɗan adam sai da zama suna da wani addini da suke yi, ko da ko sunan addinin babu addini, dole zuciyar su ta kudirce wani abu. Li hajati nufusihim ila al-ilahi alladhi huwa mahbubun matlubun li dhatihi wa li annahu yanfa'u wa yadur. Saboda ɗan adam yana da tsananin bukata a cikin zuciyarsa zuwa ga abun bauta da zai riko da shi, wannan abun bauta din kuma abun kauna ne, abun nema dan karankin kansa, saboda an san yana amfanarwa kuma yana cutarwa. Abu na farko kenan, wato al'amari na farko, wali hajatihim ila iltizami ma yuhibbunahu min alhajati wa yadfa'unahu min almudarrat, saboda kuma suna da tsananin wato bukata su ɗan adam zuwa ga lazimtar abin da suke so da su samu na bukatu daga gurin Ubangiji, da abin da suke so ya tunkuɗe musu na cutarwa, wanda kuma babu mai bayarwan, babu mai tunkuɗewar sai shi. Ɗan adam yana da wannan bukatun guda biyu. Farko, ɗabi'ar zuciyarsa ba ta zama babu wani abin girmamawa ko abin bauta, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, bukatuwarsa izuwa ga samar mishi da bukatu da kore masa ababen cutarwa, wanda Ubangiji ɗin nan shi kaɗai ke yin haka. Saboda haka dole ne ku yi imani da Allah mahaliccinsa, ko kuma ya taɗe imani da wani abu wanda ba Allah ba, amma dai dole zai kudurta cewa wannan abin imanin nasa yana samun masa da waɗannan abubuwan guda biyu. Uhum mushrikuna fil mahabbati lil umuri almunazzala a ayaniha wa anwa'iha, haka sai su zama mushrikai ne a cikin shirka ta kauna, shirka ta soyayya da suke wa Allah, sun gwamata da soyayya wasu abubuwa game da wato yadda suke kudirce abubuwan da aka saukar na wahayi da shari'a. A ayaniha wa anwa'iha, su kansu abubuwan ainin su da kuma rassan su. Fa hum mushrikuna fi mahabbati al-ilahi alladhi ya'budunahu wa ya'budunahu wa ta'zimuhu, su masu shirka ne cikin wato kaunar Ubangijin da suke bauta ta masu girmamawa. Wa mahabbati man yuballigu anhu ma yahtasu bi, da kuma wajen wato kaunar wanda Allah ya ba aikin isar da sakon shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbati awamiri wa nawahi, suna da shirka wajen umarnin da hana. Mushrikuna fi mahabbatin ghairi zalika, kuma suna da shirka a wata soyayya kuma bayan wannan. Wa mushrikuna aidan fi mahabbati jinsi maltazamuhu min alwajibati walmuharramati al'amma, sannan sun yi shirka ta fuskar abinda suke lazimta na wajibai da haramomin da aka haramta musu gaba daya. Allati hiya jalbul manfa'a lahum jami'an wa daf'il madarra anhum jami'an, wanda asalin ka'ida ita ce shine samar da kansu amfani da tunkuɗe barna. Wato ya mana summary din fuskokin da dan adam yake samun kanshi da ya ambata a baya, cewa wadancan asallai guda hudu, imani da Allah, imani da akwai tashin alkiyama, aiki nagari a bisa hasken shari'a, yace wanda duk bai bi wannan ba za ka samu ya tauye wani waje. To wannan tauyewa tana iya kaiwa zuwa ga ƙari ko ragi, wanda ke jawo rabuwar kai, wanda kuma shi ke haifar da shirka. To shi ne sai yake cewa ga ƙofofin da shirka ke zuwa. Ƙofar shirka tana zuwa a kan waɗannan ayan na abubuwan nan guda hudu, ko kuma rassansu. Kamar yaya? Shi ne kamar mutumin da shirka ta farko, kamar yadda muka ji, shi ne girmama wani abu da jin cewa shi ma abin bauta ne tare da Allah, shi ne shirka mafi yaduwa. Ko kuma daidaita ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaunar wani, ta yadda za a karɓi kamar da ake karɓan saƙo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma wani a karɓa a wurinsa. Kamar da annabi yake cewa Allah ya sanashe shi, Allah ya masa wahayi, wani ma ya ce Allah ya gaya masa, kuma saboda ana son shi a haƙura a karɓa. Wani ma ya ce ya gani a mafarki, wani ma ya ce ido biyu. Kaga wannan shirka ne a cikin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan shirka ta ɓangaren umarni da hani, wani ya umarni da saɓanin abin da Allah ya umarni, ko ya hani da saɓanin abin da Allah ya hana, kuma a karɓa daga gare shi. Shirka wajen umarni da hani kenan. Sai kuma shirka wajen tsantsar ƙaunar da take cikin zuciya ɗin, ya zama mutane suna ƙaunar wasu ababen halitta kuma bayan Allah, irin ƙaunar da suke wa Allah, har a dinga musu waƙoƙi, ana ba su siffofin Allah Ubangiji, ana girma su yadda ake girma Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki. Sannan kuma akwai shirka kuma ta irin jinsin ƙaunar abin da aka ce a aikata, yadda musulmi ke son ya ga ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi zakka, shi ma haka wanda yake shirka yake nacewa da ƙaunar, ya ga cewa ya sauke wannan nauyin da ke kanshi na shirka. Ya ce wanda kuma duka waɗannan asalin manufar shi ne kai musulmi ka samu abin da zai amfane ka kuma a tunkuɗe maka abin da zai cutar da kai abin da zai amfane ka a duniya da lahira yana cikin wannan kyakkyawan tsarin da aka ambata a baya abin da cutar da kai kuma a duniya da lahira yana cikin karkacewa daga wannan tsarin kamar da aka ambata a wannan gabar ina fata mun gane malai yace fa hadhihi al-mahabba hiya al-mahabba ad-diniyya wannan kauna ita ce kauna ta addini ka hubbid din alladhi hum alayhi haqqan kana aw batilan kamar yadda dan adam yake son addinin da yake akai addini nan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba shi dai yana so da haka zai iya bada rayuwarsa akai yadda kai musulmi ka shirya ka bada rayuwarka akan addinin musulunci haka wanda yake wani addini na bata shi ma yake shirye da rasa rayuwarsa akai sawa'un kirista ne sawa'un dan bid'a ne sawa'un ba yahudi ne sawa'un dan demokradiya ne kowa abin da ya yarda da shi shine addininsa kuma yana shirye da ya bada rayuwarsa akan wannan abu yace wa kadhalika mahabbatu ma yu'inu ala zalika hakanan kuma kaunar abin da zai taimaka maka akan addinin wa yusilu ilayhi li ajli zalika da kaunar abin da zai kai ka zuwa ga samun lafiya fahimta ga addinin fa hiya aidan mahabbatun diniya duka wannan wato kauna ce ta addini wa laysa al maqsud bi ddin al haqq mujarrada al maslaha ad dunyawiyya min iqamati al adl bayna an nas fi al umur ad dunyawiyya asalin maqsudin addinin gaskiya bai takaitu akan maslahar nan duniya ba wato a ce an samu halin tsai da gwamnati mai adalci mai aiki da shari'a to ba iya nan bane kama yaquluhu tawa'if min al mutafalsifa fi maqsudin nawamis wan nubuwat kama da wasu kungiyoyin falsafa wasu masana falsafa su a wurin su manufa addini kawai shine a samar da lafiyayyen rayuwa a nan duniya haka suke fada a cikin manufofin shari'a sune annawamis alqanun ko ashar shine ma'anan annawamis wan nubuwat kai suka ce annabawa ma da suke zuwa wannan sune masu ganin cewa annabta wani jajircewa ne da kokarin mutum kawai dan kansa kuma mutum yakan yi haka ne kawai dan ya zama revolutionist dan ya zama dan kawo canji ya canza abin da ake ciki ya kawo adalci ba wai dan da gaske ne ubangiji ya aiko shi ba wannan kaga zance ne wanda yake yasashe yace to ba irin abin da suke wannan abin da suke fada ba shi bane maqsudin addini ba wai gyara duniya kadai ba annal murada biha mujarradu wad'i ma yuhtaju ilayhi yahtaju ilayhi fi ma'ashihim fi dunya min alqanun aladl su wadannan yan falsafa suna cewa asalin abin da ake nufi da addini shine kawai a tsara ka'idoji da dokoki wanda za su samar da doka mai adalci a nan duniya alladhi yantazimu bihi ma'ashu wanda zai bada dama a yi rayuwa mai tsari wacce ke gudana akan kyakkyawan tsari lakinna hadha qad yakunu almaqsud min adyani man lam yu'min billahi wa rasulihi min atba'il muluki almutafalsifa wa nahwihi yace to amma fa wannan yana iya zama daidai a cikin bayani game da wasu addinai wanda ba musulunci ba akwai mutane da suka kirkiro addinai da tsare-tsare wanda ba na musulunci ba to su kam a fili yake cewa manufarsu shine duniya manufarsu shine duniya yanzu kamar ko demokradiya idan ka dauke ta in ka nazarci theory dinta zaka ga abin da ke ciki shine kokarin samar da lafiyayyen rayuwar duniya wanda kowa zai samu yanci kowa zai samu murya kowa zai samu damar fadin albarkacin bakinsa kowa zai samu rayuwa lafiyayya iya nan in ya illa hayatun dunya na mutu wa nahaya iya duniya shi sa maka ce a cire Allah a ciki a cire addini a cire tunanin lahira kito haka wannan ka'idar cewa samun tsari mai kyau na addini iyakacin manufarsa shine gyara rayuwar duniya wannan bai dace da mabda'in musulunci ba amma mabda'in wasu addinai da wasu tafarki waɗanda suka saba wa musulunci to yana iya zama daidai a wurin su yace mislu kaman qaumun nuhin kaman qaumin nuhin kaman mutanen annabi nuhu suna da civilization wanda suna da gine-gine da tsarin siyasa tsarin tattalin arziki tsarin al'adu tsarin tsaro da kiwon lafiya irin dai abin da kake gani a cikin al'umma wata ke tana civilization suna da shi kuma sun tsara shi ne kawai don duniyar su. Sai Annabi Nuhu ya kama wa'azi, suka ga cewa lalle ba za su yadda ba, saboda su ya canza musu tsari. Haka wa Namrud, haka nan Namrud ibn Kan'an, sarkin Babil, sarkin Babila, wanda Babila ma tana daga Babylon civilization, sananne ne a cikin tarihin wato abin nan civilizations na duniya, cewa al'umma ce wadda ta kai matuƙa a irin nata ci gaban. Shi wannan da ake cewa Namrud, Namrud ibn Kan'an, sarkin Babila, wanda ana wasu malamai suna cewa huwa awwalu awwalu jabbarin fil ard, shine farkon jabbeni, farkon kangararre a duniyan nan, kafin masu Fir'auna. Shine wannan da ya kona Annabi Ibrahim alayhi salam, harriquhu wansuru alihatakum, shine takaddarin da yawa. Shine da Allah ya bada labari, alamtara ilal ladzi hajja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu al-mulka, ko idkala lahu Ibrahimu, idkala Ibrahimu rabbi alladhi yumit, kala ana uhi wa umit, cikin suratul baqara. Ko to wannan shine wannan takaddarin sarkin, shi yake cewa Namrud ibn Kan'an sarki ne dan sarki. To shi ma ya gina civilization, ya tsara tsarin mulki da tsaro da kiwon lafiya da food security da duk abin da kake tunanin al'umma tana iya samarwa a bisa tsarin duniya kawai, babu tunanin lahira. Wajen Genghis Khan da kuma wannan babban takaddarin Saffakun Liddima, wanda ake cewa Genghis Khan. Genghis Khan shine kakan daular Mughal, ya rasu a shekara ta 618 a bayan hijira kenan, wanda yana jin ya dace da 1227 miladiya. Bayan ya rasu, sai da aka yi wata nima, ana yawo da gawar shi ba rufe ta ba, suna ganin kamar kulit zai ta zai resurrecting zai tashi. Sai da gawar ta zama musu bala'i tukuna, sannan suka rufe ta, su ƴaƴan shi da jikokin shi su hulaku. Genghis Khan ya taso ne a cikin wasu kabilu ɗan Mongolia a ƙasashen China na yanzu, waɗanda suke kansu a rarrabe a sha'ir ne, dangi-dangi ne kala daban-daban. Yayi ta shiga da fita da kisa da makirci da kaza, sai da ya haɗe kansu gabaki ɗaya, suka zama al'umma ɗaya. Sannan kuma ya tunkari duniya da yaƙi, mummunan yaƙi. Manufarsa a lokacin sai ya mallaki duniya duka. An ce mutane uku ne suka taɓa yaudaruwa da cewa za su iya mallakan duniya gaba ɗaya. Allah bai taɓa ba wani dama ya mallaki duniya duka, sai dai ka mallaki yadda za ka mallaka. Daga wancan da ake cewa Alexander the Great, sai shi Genghis Khan, sai kuma Napoleon, sarkin Faransa ɗin nan, Napoleon Bonaparte, su ne kawai suka taɓa tunanin su sai sun mallake duniya duka. Allah bai taɓa wani dama ya mallaki duniya duka a ce shi kaɗai shi ne sarkin duniya gaba ɗaya ba, sai dai mallaki yayin da zai mallaka. To Genghis Khan ya kafa daula, ko kuma yana cikin kafa daular, yana cikin kisa, baya bambance ƴan ƙabilarsu, bai bambance musulmai ko kiristoci, ko dai ka shiga cikin ɗa'a gare shi ko kuma ya fata-fata da kai. Sun yi wa musulmai ta'adi ba ɗan kaɗan ba, a Samarkanda, a Homs, a Baghdad da sauran garuruwan musulmai kamar yadda aka sani a tarihi. Da shi da ƴaƴanshi da jikokinsa, su Holaku, su Kaftiga da ire-irensu, sun yi ta'adi ba ɗan kaɗan ba. Kuma suka kafa daula mafi girma, imbaratoriya mafi girma a tarihin duniya, wata shekara wajen 500 ana gwagwagwa da ita. Ta yi gwagwarmaya da daulolin musulunci irin na Mamalik, irin na Salajika, irin na daular Uthmaniya, irin Safawiya. Ta yi kuma gwagwarmaya da daulolin Turawa da Kafirai, wani lokaci su yi alliance, wani lokaci su shiga cikin rigima. Rigingimu ne dai masu yawa a tarihi, za ka ga Sallabi ya aka kawo su, kuka kuma tafi na baya, kuma irin Ibn al-Athir, irin Zahabi, irin Ibn Jauzi da dukkan malaman tarihi. Wannan abu ne sananne a tarihin duniya. To Genghis Khan sai da ya kafa daula wata kitin daga China a gabashi, sai ta iso har abin nan, har hudud na Russia, a cikin Scandinavia kenan, tun daga Korea har Ukraine. Sai dai kafa daula, ya zama daular ƴaƴanshi da jikokinshi ne kawai. Daga baya kuma suka yi ta samun saɓani junansu. daular ta daddatsi al'usrar zahabiya ta janata wane ya jana shi wancan da ya musulunta a kazan mutumin su ibnu taymiya din shi ma ya jata shi daga baya kuma suka yi ta musulunta ma suka yi ta musulunta daular ta lalace amma dai sun yi ta'adi ba dan kadan ba sun yi ta'adi mummunan tari to Genghis Khan yana da wani littafin da ya rubuta na kanun na rayuwar daularsa da dokoki wanda suke girmama shi suke azzama shi da kaga musulmi na girma alqur'ani to a cikin shi akwai tsare-tsare na yadda za a rayu a duniya amma babu maganar lahira a cikin tsarin nashi shine yana cewa shi daular shi za ta iya yarda da kowane addini za a bada yancin yin addini ba za a hana ka yin musulunci ko kiristanci ko yahudanci ba za a baka dama ka yi addininka amma matukar addininka ba zai ci karo da wannan addinin ba shi sa a fadar Genghis Khan da fadar wanda suka biyo bayansa duka akwai mataimaka da malamai da komandojin yaƙi na kowane addini akwai su za ga malamai musulmai malamai kiristoci likitoci musulmai likitoci kiristoci masu ba da shawara ƙwararrun sojoji akwai na kowane addini yadda ka ga dai kamar yadda ake zuna majalisar dokokin Najeriya misali ko a fadar gwamnatin Najeriya kowa ma akwai irin wannan addini ne suka tsara sannan kuma suka halasta wa kansu abubuwa da dama waɗanda musulunci ma waɗanda ba wani addini da ya dabe shi kamar misali abin nan zubar da jinin mutane da ɗan ƙaramin shakka ko me kawai zubar da jini da halasta auratayya waɗanda addinai ba su yarda da ita ba auren ‘yan uwa biyu auren mutum ya gaji matan babansa duk wannan akwai shi a cikin addinin Genghis Khan mutum ɗaya da mata 70 na aure duk suna yin wannan mutum ma ‘yar shi ma in ya ga yana son ta zai iya ita ma ya aure ta saboda manufar shi kawai shine yawaita jinsin ‘yan Mogol sai sun fi kowa yawa a duniya zai ba da haka ban ba an ta haihuwa barkatai ba za su yi yawan da ake so so shine kin buga mana misali a nan da su cewa waɗanda suka tsara addini wanda duniya kawai addinin yake nufi to addinin musulunci ba duniya kaɗai yake nufi ba hasali ma shi mafi girman manufarsa shine lahira amma duniya ita ma a gyara ta wala tansa nasibaka minad dunya inna kulla ta'ifatin min bani adama muhtajuna ila iltizami wajibati domin ko waɗanne nau'in mutane a cikin ɗan adam suna da buƙata zuwa ga su lazimci wasu responsibilities al'umma ba ta rayuwa a ce babu ƙa'idoji babu tsare-tsare babu manhaji ya ce wa tarki muharramatin kuma dole ne su lazimci barin abin da ya haramta ya ƙumu biha ma'ashuhum wa hayatuhum ad-dunyawiyya wanda yin abin da yake wajibi a kansu da barin abin da yake haramun da shi ne rayuwar duniya take tsayuwa yanzu a Najeriya abin da ya sa rayuwar duniya ma ba ta tsayuwa saboda hatta wannan ɗin ba a bi ƙa'idojin rayuwa na adalci na kiyaye jinanan mutane da kiyaye amana ta doka da kiyaye mutuncin juna da sanin ya kamata da kiyaye amana duk wani aiki da aka baka ba a yi shi sa rayuwar duniya ma ba ta yin daidai amma misali yanzu turawa da suka ce ba ruwansu da lahira amma kuma suka kiyaye waɗannan abubuwan na duniya sai rayuwarsu ta tsaya kowa zai yi abin da ya san wajibi ne a kansa wanda ya shafi dokar ƙasa wanda ya shafi amana aiki wanda ya shafi kishin ƙasa kuma kowa zai bar abin da ya san cewa zai iya ruguza wannan abu mu kuma kowa sai dai ƙorafi da hayya dan a caɓa bai bari ba malamin makaranta bai bari ba mai wa'azi bai bari ba ballantana shugabanni kowa abin da ya ga dama yake likitoci asibiti ba su bari yanzu nan da muke magana da za ka je ƙarfe 8 ko ai ya kamata a ce akwai masu essential duties wanda yanzu ka suna office din su ko to za ka je ka tarbasa ko da mun ce sakatarori administrators clerks ina jin dai banda bankuna sun da su kamfanoni ne ba ruwansu da iya shege su ne ko za ka tara buɗe amma makarantu da ofisoshin gwamnati da wuraren kiwon lafiya da wuraren gabatar da ayyuka da ministry da yadda ake aiki na takarda to sai san da mutane su gara ma suke zuwa kaga babu iltizamu wajibat jami'an tsaro babu iltizamu wajibat shugabanni babu islamu wajibat, sannan tarkul muharramat, cin hanci, rashawa, cin amana, magudin zabe, wulakanta mutane, takaddun bogi, da waye duka ana yi. Saboda haka sai zama duka waɗannan abubuwan ba sa yiwuwa rayuwar duniyar ta zama yadda ake jin ta dinnan, ake shan dan karan wato kuna, ake jin bone dinnan da kowa yake ji. Allah ka yayi mana. So da mutane za su, ko mutane sun ki Allah, sun ki gaskiya game da Allah, in suka yi gaskiya tsakanin junan suna iya samun rayuwar duniya mai daɗi, wannan mata'un din za su same ta. Sai ce wa rubbama ja'alu ma'a dhalika ma bihi yastauluna bihi ala ghairihim, wasu kuma bayan sun samu kansu rayuwa mai daɗin sai kuma su ƙara lamba, saboda ɗan adam ƙa'idar shi ne babu abin da ke gamsar da shi, kuma da annabi ya faɗa cewa babu abin da zai cika cikin ɗan adam ya haƙura sai dai mene, sai dai ƙasa a kabarinsa. Wato ba ya samu rayuwa mai daɗi ba, ya samu rayuwa mai kyau iya ƙasarsa, to ba zai haƙura haka ba, sai ya fara tunanin to bari kuma ya ci wata ƙasa da yaƙi ita ma ya maida ta ƙasar shi. Shine min al-asnafi, wasu daga cikin mutane waye haqirunahu su musu tilas ka fi'ilil muluki zalimina misl Genghis Khan, kamar yadda shi Genghis Khan din yayi, kamar yadda turawa suka yi, turawa da suka tsara rayuwa suka ta musu kyau, sai suka kuma ai ba za su iya iyanan ba, ya kamata dai sai sun mallake duniya, sai suka fara tunanin ina ne kuma inda za a samu kayan aiki da za su ƙara inganta rayuwa, raw materials, mineral resources, human resources, da aka suka dirka ko Afirka da Asiya, inda akwai mutane wanda ba su san ciwon kansu ba, ba su san abin da ke ƙarƙashin ƙasar da suke zaune ba, ba su san abin da ke cikin dazuzzukansu da ruwaye da kogunansu ba, Turawa suka dirka ko da sunan mulkin mallaka don su kwashe waɗannan arzikokin, don su ƙara inganta rayuwarsu. Asalin manufar kenan, su inganta rayuwarsu, su sace na mutane, su inganta rayuwarsu, don kuma su faɗaɗa nufus, su faɗaɗa ƙarfinsu ta yadda wata rana ba za ku tunanin ku auka musu. To haka Genghis Khan yayi, bayan da ya gama haɗa kan arna ƴan uwan shi a ƙasar Mongolia ya samu kansu, sai kuma ya ce to ai ma ba zai yi a tsaya iya haka, kawai sai ya aiko da ƴan leƙen asiri suka shiga duniya, suka yi ta leƙen asirin duniya. Da can fa suna ƙasarsa ta China, ba su ma san me ke faruwa in ka wuce kilomita 1000 daga inda suke ba, ba su ma san me ake yi, kamar a ce daga nan misali zuwa Lagos ba su san abin da yake faruwa ba. Amma aka turo su zuwa ƙasashe irin ƙasar Sham, ƙasar Iraki, ƙasashen Turawa, gabashin Turai kenan, inda za ka ce misali irin su Russia da Ukraine da makamantansu, suka zo suka yi kamar shekara 20 suna yawon leƙen asiri. Da sunan sun zo kasuwanci, sun zo neman kasuwanni da haɗa alaƙoƙi na kasuwanci, suka naɗan musu bayanai suka koma musu da su. Ana kuma aka baje mishi bayanai, shikenan kwaɗayin shi ya motsa, shikenan fa ya haɗa runduna ya ce kawai ai gabas, amma a taho ayo yamma tunda a gabas suke. To haka ja'irin ya dinga duk garin da ya je sai ya dammara garin gaba ɗaya, sai ya halaka kowa, ko kuma ku amsa ku zama ƙarƙashinsa, ya sa muku gwamna ko shugaba, ku ba shi haraji, ya kwashi abin da ya ga dama na arzikin ƙasar, ya aure iya matan da yake so, ko matar sarkin da yake so dole a bashi. Haka ya dinga yi. To ana cikin wannan tafiyar ne fa sai ya mutu, mutuwa ta Allah ta ɗauke shi. To shine sai suka ɓoye gawa, su ya yin shi da jikuni, suka ɓoye gawa, aka ci gaba tafiya, sai da aka shekara uku ana yawo da gawa, ana preserving ɗinta, ba ma kowa ya san ya mutu ba, tana nan a cikin tentin da ake tafiya da shi. Haka Genghis Khan da jama'arsa Mongolia suka dinga wannan ta'annati, har Hulagu ya iso Baghdad a shekara ta 656, ya yi ta'annatin da kamar yadda Ibn al-Athir yake cewa shi yana ganin da ba dan alƙawarin da Allah ya ci musulunci yawan zuba to da an gama musulunci daga wannan lokaci. Musulunci an mai ta'asar da kawai da an karya shi ga baki ɗaya, don su kansu bayan sun rugurguza Baghdad ta gagare su zama, saboda warin gawa da bala'in da suka haifar a ciki, annoba ta tashi a gaba ɗayan yankin Iraki, annoba, warin gawa da ruɗewarta sama da mutum miliyan ɗaya ake ganin an kashe tun a lokacin, bayan kuma sun dammara civilization da aka yi sama da shekara 600 ana gina shi. Libraries ne makarantu ne, cibiyoyin ilimi, auqaf, makabartu ba su kyale ba, makabartu ma ba su kyale ba. Lina yake cewa kan ce makabartar waliyai kaza, makabartar Abu Hanifa, makabartar duk suna nan da abu gara, duk babu su yanzu sai dai tarihi. Suka yi wannan ta'annatin. Suka tsallaka, suka ce za su ƙara yin irin shi a ƙasar Sham. Suka kwace Hims, suka kwace garin Dimashka. To Allah ya takaita wa musulmai da suka tsallako Misra, tsakanin Misra da Falasɗin aka yi Ainu Jalut. To Ainu Jalut ne fa karo na farko da aka fara samun nasara a kansu. Duk duniya sai da ta dinga murna nasarar da su Quds suka samu a kan su abin nan, su kaftiga a Ainu Jalut. Sai da kowa har Turawa suka dinga kawo musu caffa suna tayas murna, saboda daga nan to haurawa za su yi kawai zuwa kalbin Urubba, ita ma su yi kaca-kaca da ita. To amma wannan bala'in da aka ɗanɗana musu ya sa suka yi striking back. Daga nan ne kuma mutane suka gane shi waɗannan fa ba aljanu ba ne, ba mutane ne za a iya cin nasara a kansu. Amma da fa kamar yadda wanda yake ba da labari shi Ibn al-Athir cewa sai babban gole guda ɗaya sai ya shigo gida ya tarar da mutane 20 ya ce duk ku yi layi, sai daga sakajin Turawa ka za su yi layi, ya ce ku kwanta, ku kwantar da wuyanku sama, za su kwanta, ya bi ya tattaka wuyansa ya yanka sai ya wuce, ba wanda zai ci mishi ko Allah ya isa, saboda tsoronsa da ake ji, tsoro ya kai tsoro, ana tsoronsa fiye da ake jin tsoron mahalicci. To wannan barnar da suka dinga yi shi ne malaki ce mana, ai duk a cikin ƙoƙarinsu ne na gyara rayuwarsu. Kamar da Turawa duk wannan abin da suke mana ai dan su inganta rayuwarsu ne, su kwashe fetur, su kwashe zinariya, su kwashe mutane, yanzu ga yanan sun dauko dabi'a kwashe mutane da wani sabon salo. A yau dare ku a ce ku taho Canada, ku taho UK, ku taho ina ne za a baku visa, za a baku damar zama. Mutane yanzu suna ta doewa, suna tafiya likitoci da nas-nas da farfesoshi da masana da yan kasuwa, kowa yana ana ta doewa ana tafiya ta. Yanzu sai a zo asibitocin mu da hankali za su rasa likitoci, malaman mu jami'ai mu su rasa malamai, ma'aikatan mu su rasa akantoci da lauyoyi da komai, za mu wayi gari sai dai mu kawai raw material. Wannan wani sabon salo ne na mulkin mallaka, wanda kai da kanka zaka kai kanka cikin bauta, cikin kangin bauta, wa antum la tashkuru. Maimakon mu mu zo mu kokari mu gyara ƙasarmu, mu inganta ta yadda za ta yi mana daɗi mu mu zauna, har wasu ma su sha'awar zuwan ta, a ta zama mana yanzu kamar wato kamar banɗaki, ba a shiga sai an matsu. Don da ganshi a Najeriya to a matsayi ki. To wannan salo ne na kamar yadda malaka yake ambata na ya za mu yi mu ƙara inganta rayuwarmu ta hanyar mamaye sauran makwabtanmu. Don ka lura kuma duk wani ɗan jari huza shi ne wannan abin da yake. Sawun ɗan kasuwa ne, ko ɗan siyasa ne, ko wane iri ne. So yake komai a ce nashi ne, monopoly. Bayan ya yi kasuwanci kaza ya ga ya ci nasara, sai ya tsallaka kan harka kaza, ko kuma in ya zo anguwa sai ya kusa siye ta gabaki ɗaya ta zama tashi. In ya samu ƙauye duk sai ya siya gonakinsu. Duk wannan a cikin ƙoƙarin samun ma kanshi da raha. Wannan ɗabi'a ce, gariza ce a cikin ɗan adam. Ko mun gane cewa yana da babakere. Ka ɗauki wancan hadisa matsayin ƙa'ida da Annabi yake cewa babu abin da ɗan adam zai samu ya ji ya gamsu sai in ƙasa ta cika mai ciki a cikin kabarinsa. Nan ne kawai zai haƙura. Shi sai Ibn Jawzi yake cewa a ɗabi'ar ɗan adam da a ce wani mutum zai sadu da dukkanin matan da ke birnin Bagadaza inda yake rayuwa kenan. Yace da sai ya ji labarin gobe ga wata bakuwa ta shigo, sai ya ji a ranshi yana so ita ma ya ji ya take, inda zai samu wannan hali. In ba haka ba za ka gani a ce mutum misali yana kwance tare da amaryarsa, amma yana tare wata da ya gani a wurin bikin amaryar, cewa kai ina ma da wance ya gani wannan, to ya za a ita ma a shigo da ita daga ciki. Duka wannan ɗan adalci ne, ɗan adalci ne jama'a. So da ka babu abin da zai yi, babu abin da zai seta shi, abin da zai training ɗin wannan ɗan adalcin ya tafi yadda ya kamata, sai waɗancan abubuwan guda hudu: imani da Allah, imani da ranar lahira, aiki nagari a bisa hasken annabta. To jama'a, mu riƙe waɗannan ƙa'idojin guda hudu, su ne abin da za a yi ta kewayawa a kansu a cikin littafi mai albarka. Za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.